daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da sarauniya ta fara'a da FM Nomad da Dalal FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Yau Juma'a 20 ga watan Afrilun shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuke sauraro kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Karfe ɗan dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce Koriya ta Arewa ba tana tilasta masa wasu sharuɗa bane akan taron da za su yi da shugaban Amurka Donald Trump. A jiya Alhamis ne Rasha ta buƙaci Amurka ta biya ta diya sakamakon ƙarin kuɗin haraji akan tama da ƙarafa na ƙasar waje. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce ga bisa dukkan alamu ba wani sabon yunkuri daga gwamnatin Syria cewa za ta sake kai wani sabon harin makami mai guba.
To, Majalisar Dokokin Najeriya ta yi watsi da ƙudurin nan da ake ta takaddama a kansa wanda ya nemi a fara gudanar da zaben ƴan majalisu kafin na shugaban ƙasa.
Karan da ka samu matsala a cikin zaɓuɓɓukan bayan an gama da wahala da zaɓen shugaban ƙasa. Amma an fara zaɓen shugaban ƙasa aka samu na da shugaban ƙasa hannu, an samu zaman lafiya a ƙasa, akwai mutum da ya sama.
To, har ila yau a Najeriya.
Abin da ke da mahimmanci shi ne gwamnati tana kan matakan da za su kawo zaman lafiya, tunda duk wanda ya tishi ɗin Najeriya ne ɗan ƙasar nan ne, ana son tashi hankali.
Ministan harkokin cikin gidan Najeriya kenan General Abdulrahman Dambazo mai ritaya yake bayyana matsayar gwamnati kan arangamar da aka yi tsakanin mabiya mazhabar Shi'a da 'yan sandan ƙasar. Muna ɗauke da ƙarin bayani, sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Ali za ta gabatar. Muhammad Lalo ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda zai karanto mana labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce Koriya ta Arewa ba tana tilasta masa wasu sharuɗa bane akan taron da zai yi da shugaban Amurka Donald Trump kan dakatar da sarrafa makaman ta a zirin Koriya guda biyu. Mun ya shaida wa shugabannin kamfanoni masu zaman kansu a jiya Alhamis cewa ba a gindaya kowace irin sharuɗa ba da Amurka ba za ta yi amincewa da su ba. Misali, janye sojojin Amurka da Koriya ta Kudu. Ya ce abinda kawai ake magana shi ne manufofin gwamnati masu tsauri akan Koriya ta Arewa, wanda kuma tabbacin tsaro ya biyo baya. Mun ya ce ban tsammanin shirin kwance mallakan makaman nukiliya yana da wata ma'ana ta daban ga Koriya ta Kudu da ma Koriya ta Arewa. Koriya ta Arewa dai ta bayyana amincewarta game da kwance mallakan makaman na nukiliya. Ya ce tattaunawa tsakanin Koriyan guda biyu tilas ne ya ci gaba bayan taron ranar 27 ga wannan watan da Amurka, sai dai ba a sa ranar da za a ci gaba da wannan tattaunawar ba. A jiya Alhamis ne Rasha ta buƙaci Amurka ta biya ta diya sakamakon ƙarin kuɗin harajin ta da ta yi akan tama da ƙarafa na ƙasar waje, wanda wannan rashin ce ta uku cikin jerin ƙasashen da ke da tasiri a ƙungiyar cinikayya ta duniya ta buƙaci hakan. Ita ma China da ƙungiyar tarayyar Turai har ma da India sun ƙi amincewa da wannan ƙarin, suna cewa harajin an samar da shi ne kawai da zummar kare abubuwan da ake samarwa a cikin Amurka, wanda kuma ke buƙatar diya daga manyan ƙasashen da suke fitar da kayayyakinsu. Sai dai gwamnatin Trump ba ta yarda da wannan hanzarin da waɗannan ƙasashen suka kawo ba game da neman diya. Gwamnatin ta Amurka ta ce harajin na inganta harkokin tsaro ne, kuma dokar ƙasa da ƙasa ta amince da hakan. Sai dai kawai Amurka ta amince ta tattauna da ƙasar China, haka kuma ta shaidawa ƙungiyar tarayyar Turai da India cewa a shirye take ta tattauna da su akan wasu batutuwa na daban, amma batun neman diya kam san ba ta taso ba. Sai dai wasu ƙawayen Amurka kamar su Australia, Canada, ƙungiyar tarayyar Turai, Koriya ta Kudu duka an ɗage musu wannan ƙarin haraji har sai an cimma matsaya da Amurka. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce ga bisa dukkan alamu ba wani sabon yunkuri daga gwamnatin Syria cewa za ta sake kai wani sabon hari makami mai guba. Hakan ko ba zai rasa nasaba da harin haɗin gwiwa na ranar Asabar ɗin da Amurka, Birtaniya da Faransa suka kai ma ƙasar ta Syria ba. Sai dai mahukuntan Amurka sun ce Amurka da sauran ƙawayenta suna nan cikin shirin ko ta kwana. Mai magana da yawun ma'aikatan tsaro na Amurka Dana White ya faɗa wa manema labarai jiya Alhamis cewa shugaban Syria Bashar al-Assad tilas ya kwana da sanin cewa duniya ba za ta amince da amfani da makami mai guba ba ta kowane hali. harin dai da Amurka ta jagoranta ya zo a matsayin martani ne a harin makami mai guba da ake tuhumar ya kashe mutane 40 fararen hula a Douma a ranar 17 ga watan Afrilu. Amurka ta ce Siriya ne ke da laifin kai wannan harin kuma. Sai dai Siriya da kawarta Rasha sun musunta amfani da duk wani makami mai kama da wanda ake tuhumar Siriya ta yi amfani da su. Wai ta ce biyo bayan harin da aka kai wa Siriya sai Rasha ta fara campaign na ruda mutane domin ta shuka kwankwanto da rudani domin boye mummunar aikin da ake tuhumar Siriya da aikatawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. An bayyana Miguel Díaz-Canel a matsayin sabon shugaban kasar Cuba wanda wannan shine karo na farko a cikin shekaru 60 kasar ta mai mulkin tsarin kwaminisanci za ta samu shugaba da bashi da alaka da iyalan Castro. Wannan dan taliki dan shekaru 57 Díaz-Canel shine kadai dan takara daya tilo wanda ya nasara samun aikin shugabancin kasar na wadin shekaru 5 kamar yadda kafar yada labarai na kasar ke cewa. Sai dai wannan sabon sauyin na shugaban kasa da kasar ta samu ba a sa ran ya kawo wani canji mai tasiri domin jim kadan da rantsar da shi a jiya Alhamis. Díaz-Canel ya yi alkawarin ci gaba da tafiyar da mulkin kasar kan tafarkin tsarin kwaminisanci irin na Castro. Wannan damar da yan kasar suka bayar suna fata ne su ga an ci gaba da inda aka tsaya a mulkin juyin juya hali mai tarihi, inji Díaz-Canel. Shi dai sabon shugaban shine mataimakin shugaban kasa ga bisa dukkan alamu yana da ra'ayin sassauci abin da yasa ya zama karbabbe ga dattawan da suka samarwa kasan yanci sakamakon juyin juya hali. Díaz-Canel ya gaji Raul Castro ne dan shekaru 86 wanda ya mulki kasar na tsawon shekaru 10. Raul dai shine ya gaji yayansa Fidel Castro wanda ya shugabanci kasar a matsayin prime minister daga baya kuma ya koma shugaban kasa bayan wani juyin juya hali da aka yi a kasar a shekarar 1959. Kuma Fidel Castro ya sauka kan karagar mulki ne a shekarar 2006 lokacin da ya fara rashin lafiya. Kungiyar nan da ke wakiltar ma'aikatan jinya da ungozomanci sama da 15,000 a kasar Zimbabwe sun lashe takobin daukar matakin kai gwamnati kotu sai ko idan ta sake shawara na koran ma'aikata na jinya da ke yajin aiki a asibitoci mallakan gwamnati. An tilasta mu ne mu dumfari kotu domin ta kawo muna dauki, inji sakataren ma'aikata na jinya da ungozomanci Enoch Dango ya faɗi haka ne ko a jiya Alhamis. A ranar Litinin nan na wannan satin ne dai ma'aikatan na jinya suka tafi yajin aiki inda suke neman karin albashi, samar da kayayyakin aiki na gari, tare da samar da kiwon lafiyar kasar kaso mai tsoka a cikin kasafin kudin kasa.
Ladan Ibrahim a yau kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To a Najeriya majalisar dokokin kasar ta ki amincewa da bukatar nan ta sauya dokokin zabe da ake ta takaddama akai wacce ta nemi a fara gudanar da zaben yan majalisu kafin na shugaban kasa a baki idan Allah ya kai mu. Daga Abuja ga rahoton da Madina Dauda ta aika mana.
Hakan dai ya auku ne saboda rashin goyon baya da gyaran dokar ya fuskanta a zauren majalisun biyu lokacin da aka gabatar da shi a zaman majalisun. Da yawa daga cikin yan majalisar na sauran jam'iyyu sun yi ahir da wannan mataki, musamman ma a majalisar dattawa jim kadan bayan shugaban kwamitin kula da harkokin hukumar zabe Suleiman Nazif ya yi kokarin sake tono wannan maganar. Kodayake mataimakin shugaban majalisar dattawa Ike Kwaremadu ya hangi inda alkiblar tattaunawa akan gyaran dokar ya dosa, sai ya kara umurtan kwamitin hukumar zaben da su sake waiwayar bukatu da ke cikin fannonin da ake so a gyara. A nan Sanata Kabiru Ibrahim Gaya ya hangi abin da ya bayyana shi da sake layi idan dai har an sauya jadawalin zaben.
Babu dalilin da yasa muna kokarin mu ga mun rage kashe kudi a rayuwar gwamnati, samu wannan kudin a tallafa mutane a abubuwan da ya kamata a yi musu, za a ce kuma za a raba zabe gida uku, a dauko zaben shugaban kasa ma sai karshe. Karen da ka samu matsala a cikin zaɓuɓɓukan bayan an gama da wahala zaka zaben shugaban kasa, amma an fara zaben shugaban kasa aka samu na da shugaban kasa hannu, an samu zaman lafiya a kasa, akwai mutum daya a sama, kaga sauran za a to za a yi sa hankali kuma ya tafi daidai. Wannan mu shi yasa muka ce mu ba mu yarda da tsarin cewa a canza tsarin zaɓe ba.
tunda majalisun biyu suka kawo batun a fara yin zabukan su kafin a yi na shugaban kasa. Abin ya kawo takaddama har dai aka raba majalisun gida biyu da bangaren masu goyon baya da waɗanda ke adawa. Wani abu da Honorable Sidi Yakubu Karasuwa yace yayi wa demokradiyya kyau.
Lokacin da su shugabannin hukumar zabe da suka fada lokutan da za a yi zabe, wannan abu ne wanda ya rage su jam'iyyu da sauran mutane wanda suke son su shiga zabe su yi shirye-shiryen su na shiga na zabubbukan da aka saka a gaba, maimakon a zo ana tararradi akan gyara lokutan da za a yi zabe. Su hukumar zabe suna cewa mu muke da yanci, mu muna cewa mu muke da yanci, wannan yana cewa su suke da yanci, wani yana ganin cewa dan shi aka yi. Wannan abu ne wanda ina ganin hakan da aka yi ya kawo zai karfafa tafiyar demokradiyya, zai karfafa amincewan abubuwan da su hukumar zabe suka yi, da kuma zai kawo ci gaba ainihin demokradiyya da muke ciki.
Koma baya da wannan dokar ta samu ya faro ne daga lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya kisa hannu bayan an kai masa dokar da majalisun suka amince da shi. Ko da yake a dokokin majalisa ana iya gyara dokar ko a canja mata fasali a sake dawowa da ita. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaida Madina, a Nigeria har ila yau hukumomin kasar sun ce suna daukan dukkanin matakan da suka dace wajen ganin an kawo ƙarshen rikicin da ake yawan barkewa tsakanin jami'an tsaro da mabiya mazhabar Shi'a waɗanda suke neman a saki shugabansu Malam Ibrahim El-Zazzaki. Hakan na faruwa ne daidai lokacin da ƙwararru a fannin tsaro suke ganin cewa hawa teburin tattaunawa da mabiya mazhabar ta Shi'a shine mafita ga takaddamar da ake yawan samu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Umar Faruk Musa aika mana daga Abuja.
A karo na farko, gwamnatin tarayyar Najeriya ta mai da martani da kakkausar lafazi akan arangamar da aka samu tsakanin jami'an tsaro wato 'yan sanda na Najeriya da 'yan kungiyar Shi'a wanda suka yi arangama a shekaran jiya wanda ya kai ga raunana waɗansu mutanen kuma tare da kama waɗansu 'yan kungiyar da dama. Ministan kula da sha'anin cikin gida na Najeriya, General Abdulrahman Dambazo mai ritaya, ya bayyana a fadar gwamnati cewa gwamnatin Najeriya na ɗaukar duk matakin da ya kamata na sulhu tsakanin ta da wannan kungiyar ta yadda ba za a ci gaba da samun hatsaniya tsakanin su ba.
Ba shakka akwai abubuwa da yawa gwamnati ke yi don tabbatar cewa an kawo zaman lafiya a ƙasa, da amma zaman lafiya ma har ta wuri ƙasa ba za ta inganta ba. Saboda haka gwamnati ta lura da wannan. Akwai abubuwa da ake yi bayan fage wanda za a samu a tattauna da mutane cikin gwamnatin. Za a zauna a duba a ga cewa me ya kamata a yi, saboda haka duk matakai da ya kamata a ɗauka gwamnati tana ɗauka. Amma abu mai muhimmanci shi ne cewa gwamnati tana so ƙasa ta zauna lafiya tana samu inganta rayuwar jama'a.
Amma idan ba a sako shugaban 'yan kungiyar Shi'an nan ba, kamar da kotu ta ba da umarni a sako, ba ka ganin ba wani sulhu ko wata tattaunawa ta bayan fage a gwamnatance ko a wajen gwamnati da zai iya tasiri, tunda magana ce da sai an samu kafa irin wannan ci waɗansu wanda kila ba 'yan ƙungiyar masu tada hankali za su iya shigo masu tada hankalin.
Sai kamar yadda na gaya maka, na ce maka abin da ke da muhimmanci shi ne gwamnati tana kan matakan da za su kawo zaman lafiya, tunda duk wanda ya kishi ɗin Najeriya ne ɗan ƙasar nan ne, ana son tashi hankali kuma zai so a zauna lafiya. Saboda haka duk matakin da ya kamata a ɗauka don a zauna lafiya, ina gaya maka cewa gwamnati tana sane da wannan matakin.
Ministan kula da al'amuran cikin gida na Najeriya Abdulrahman Dambazo kenan. To amma wani mai sharhi akan al'amuran tsaro a Najeriya wato Ibrahim Katsina yana bayyana min a fili da na yi da shi cewa lallai ya kamata gwamnati ta jawo 'yan kungiyar nan a jiki, ba a rika nuna kyama ko ɗaukar mataki na ƙarfi a kansu ba.
Ina ga abin da ya kamata yi gwamnati ta ƙara ƙoƙarin ganin cewa ta sadu da shugabanninsu. Waɗannan mutane ne waɗanda suna girmama shugabanninsu kuma suna jin maganar shugabanninsu. A nuna musu suma mutane ne, a saurare su. Idan aka saurare su, ina tabbatar maka za su buɗe kirjinsu su zauna da gwamnati su tantamna a samu maslaha. Amma ko da shin ana nuna musu cewa a ba a sauraron su, ana ganin cewa ba abin da za su yi. Yan adam suke kuma amfanin demokradiyya kenan a saurari kowane bangare. Muddin ana haka ina tabbatar maka zaka mutanen nan za su ba da haɗin kai, gwamnati su samu maslaha, a samu yadda za a kawo ƙarshe wannan matsala. Amma muddin aka ci gaba da yadda ake haka, to ko da shi za su ga cewa to ai an maida saniyar ware, to su ko me ya kamata su dauka? Ko a gida ne in mutum ya zama cewa an maida shi ba wani abu ba, to duk matakin da ya dauka kaga ƙarshen ta kuma sai a koma baya.
Tuni kungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta duniya ta yitar da Allah wadare cewa an amfani da tsananin ƙarfi wurin murƙushe su a lokacin da suka yi zanga-zanga wanda yan sanda na Najeriya suka yi. Wannan kana ganin akwai hujja wannan kungiya ta yi wannan zargin ko ta fitar da wannan sanarwa kuwa?
Duk maganar za a yi kamata a bada hujja mai ta dogara gare shi.
Amma kai baka ga yawan jami'an tsaro da yan sanda da suka yi gumurzu da yan kungiyar nan ba, akwai hujja a ya sa ƙarfi domin a murƙushe su?
Eto idan ba su nemi izinin su yi to su zanga-zanga ba, to kaga bai kamata ba. Ita hukuma tana da amfani abinda ake ce ma ƙarfi na daidai ake ce mishi minimum force, ke amfani da shi ta ga ta murƙushe fitina.
Ibrahim Katsina kenan, wani mai sharhi ka al'amuran tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja dangane da gwazawa da akan samu jefi-jefi tsakanin jami'an tsaro na Najeriya musamman yan sanda da kuma ƙungiyar Shi'a wadda a yanzu take fafutukar a sako shugabanta Ibrahim Ezezaki. Umar Faruk Musa, murar Amurka, a Abuja, Nigeria.
Ka gaida kai Umar, idan Allah kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji cewa Jamhuriyar Nijar haɗakar 'yan majalisar dokokin ƙasa da ake kira Le Patriot ya ba da sanarwar korar wasu mambobinsa da ke wakiltar jam'iyyar MPN kishin ƙasa a wannan ƙawance. Sai ku bi mu a shirin na hantsi ku ji martanin da 'yan majalisar suka mayar kan korar da aka musu. Ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a shafinmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. In za gugu a nan na cewa karfe ɗan dare ne da minti 16 ga Jummai Ali da shirinta.
Na fi a uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwa jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A makon jiya kun fara jin irin matsalolin da likitoci a Najeriya suke fuskanta da suka hada da rashin isassun kayayyakin aiki da kuma karancin likitocin su kansu, a saboda galibi idan suka samu aiki a wasu ƙasashe suna barin Najeriya. Kusan dukkan waɗanda wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da su sun ce a saboda matsalolin da suke fuskanta a Najeriya, su ma idan suka samu aiki a wata ƙasar waje ba za su yi wata-wata ba za su je. To yau ma za mu ci gaba da jin matsalolin da likitoci suke fuskanta a Najeriya kamar haka.
Dr. Mutaka Maude, kalubale na aikin asibiti ya kama daga yawan likitoci, karancin su da kayan aiki da kuma yanayin ma aikin. So gaskiya akwai matsala sosai sosai.
To ya kuke yin aiki a cikin waɗannan matsaloli?
To kasan kamar yadda Najeriya muna da ana maganar mutum wajen miliyan kusan 200 yanzu, in ka kalli yawan likitocin da ke akwai ba su isa su kai su ba da kulawar da mutanen Najeriya ke bukata ba. So sun yi kaɗan kwarai da gaske. Haka dan ake kukutawa dai a samu a zauna a yi, amma likitocin da ke akwai a Najeriya ko kusa ba su isa su ba 'yan Najeriya kulawa da ya kamata ba gaskiya.
Wai kai yanzu a ofishinka na asibiti mutum nawa kake gani a rana?
To a matsayina na likita mai karatun kwarewa, ina ganin marar lafiya daga 15 zuwa 25
a rana.
Wani lokacin ma in ya kama har fiye da haka. Wannan ma an yi ne saboda asibitin mu ta kiwon ta koyarwa ce, saboda a ba marasa lafiya kulawa ta mai kyau, shi yasa aka dan sa wannan ka'ide. In ba haka ba sai ka ga patients sun kai 50 ma ko fiye da haka. So wannan 25 din ma ko 10 za ka ga cewa wani patient marar lafiya yana buƙatar time inda zai kai minti 15 ko 20, saboda ba wai kawai ba da magani bane ba, kana buƙatar kai magana da shi, ka fahimtar da shi, kai counseling din shi. To zaka cewa in zaka ga patient 20 kana iya ɗauka awa, kana iya fara da 8 ka kai har 4 maki da
wai kana gamsuwa da cewa ka duba waɗannan marasa lafiya yadda ya kamata?
Gaskiya saboda yawan su kuma ina ga maka wani mara lafiyan abin da yake bukata zai in fa wani zaka ga ma yana bukata kusan awa guda. Counseling ba magani bane kawai, suwa patient din da ke akwai din sun fi yadda abin nan da ya kamata ka gani. Idan ka kalla ya kamata a ce ka patient a matsayin nan likita mai karatun kwarewa ya kamata a ce zaka iya ganin kaman 10 ka ga su hankali kwanci ka ba su da abin da yake bukata. So su ji dadi kai ka ji dadi ka san kai aiki amma bai ba. In ka baka 20 za ka cewa wani time din da yake bukata. Kamar yadda nace zai dauka maka awa guda. Saboda ganin patient ganin mara lafiya ba wai rubuta magani bane kawai. Wani ma kai mishi bayani ga abin da ke damun ka ga abubuwan da za ka yi sai ka ga ya fi ma ba da maganin. To amma ba time saboda rashin time din za ka cewa mafi yawa patient din da kai kanka ku samu gamsuwa cewa kun yi abin da ya kamata ku yi.
Wai in haka ne me abin yi a wannan yanayi?
Wani abu ne wanda yake ya shahi gaskiya gwamnatin ke gani. Dole ya zama cewa yanayin aiki da kuma kudaden da ake ba ma likitocin na ya kamata gaskiya magana a kalla. Shi ke sa mutane suna tafiya. Za ka ga cewa in ka kalli wasu kasashen da ba su kai mu ba yadda ake kula da likitocin nan. Kana magana da likita a mota tana iya gagara ka fahimci a Najeriya. Gida matsala ne. Amma wasu kasashen ga cewa in ka gama makaranta a maganin likita gida da abin hawa matsala ba ne wurinka. Amma mu nan gurin yadda ka san dai kowa da kowa a Najeriya ke shan wahala kamar ke sha. So kullum mutane tafiya suke likitocin nan kullum tafiya suke kuma ba abin da ke tafiyar da su din nan bai wuce su je inda ake biyan kuɗin kirki ba. Abu ne zaman da yake zaka kala daga jami'o'in ya kamata a ce ana daukan masu son aikin likita nan da yawa. Jami'o'in sun yi kaɗan likitocin nan ake yayyawa shekara ba su da yawa banda wanda ke fita. So ya kamata a ce akwai jami'o'i da yawa ƙasar nan jihohi sanar jami'o'i ta ma gwamnati tara ta ƙara jami'o'in nan a ɗauki ma'aikatan yaran da ke son su karanta aikin likita nan da yawa. Za a samu irin wanda za su ke duk halin da ake ciki za su daure su zauna su yi aikin nan to amma sun yi ƙaranci.
Sunana Tijjani Tafida, ni ne shugaban kungiyar ma'aikatan gwaje-gwaje na asibitin Malam Aminu Kano wanda ake kiran su Medical Laboratory Scientist. Shi asibiti dama a tsare yake, komai a tsare yake a dokar ƙasa. To amma akan samu yanayi na shugabanci a zo a lalata wasu abubuwa a murɗa su don son rai a juya su yadda ake so. Mu muna aiki da wasu abubuwa da ake kira reagent. Su ne kamar ruwayen da muke chemicals ne wasu ruwayen da muke amfani da su muke gwaje-gwajen ko kuma da kayan aiki gaba daya. To waɗannan abubuwan mu da muka karanci harkar mu muka san su mu muka san masu kyan su mu muka san karfin su mu muka san lalacewar su mu muka san yadda ake amfani da su. To idan aka ce an kawo wani shugaba wanda shi bai san komai akan wannan harkar ba kaga wannan bangaren dole zamu samu nakasu. Asibitocin Najeriya mafi yawanci irin wannan tsarin ake wanda ana ta kalubalantar sa.
Wai ba ga wannan matsala ta misali jagoranci akwai wani kalubale da kuke fuskanta a aikace?
Eh gaskiya akwai shi wannan aiki yana bukatar guri wadatacce inda zai ajiye kayan sa yadda za a ajiye su yadda ya kamata. To gaskiya wuraren da muke ayyuka yanzu sun yi karanci. Ya kamata a samu wuri manya-manya a bude su a zuba kayan aiki wadatattu saboda in ba haka ba aikin ana yin shi a takure ana yin shi cikin wahala domin ba a samu wadataccen wuri da kuma kayan aiki yadda ya kamata ba.
Yanzu da nake magana da kai in ka samu wata damar a kasashen ƙetare za ka tafi?
Eh ai shi kamar mu ko ina ana wannan aikin duk inda dan adam yake ana wannan aikin in na samu wata dama zuwa wani wuri zan tafi saboda in je in sake samun fasaha da buɗe kwakwalwa akan aikin da yake gudana a duniya.
Sunana Dr. Zainab Abdulrahman, Physiotherapy Department, Pediatric Unit. Wurin aiki nan yara muke gari wayanda ba su iya wa kansu komai ba. Ba zama wuya ba ta tsaya ba and ba tafiya. So shi kanshi wurin da muke yin aiki yayi mana kaɗan da mu da yara da iyayensu. Sannan kuma kayan aiki da yawa sun riga sun lallace. Sannan kuma inda muke yin aiki gaba ɗaya a ɓangaren yaran ba mu da yawa ba mu fi mu uku ba sai kuma ɗalibai da aka kawo mana. Kuma shi irin wannan cututtukan abinda ka koya yaro tunda kwakwalwa ya riga ya samu matsala abinda ka koya yaro shi kwakwalwa za ta ɗauka ya ci gaba da ita. Saboda haka iyayen da muka iya yi shi muke yi. Amma kowane yaro in ka ɗauka fa sai ka yi kusan minti 45 tare da shi. Amma in za ka kasa wannan lokacin ko wannan aikin awa 8 din da aka yi gudanawa ya kamata ka gani.
Yanzu anan kina da kamar yara nawa a kwance a garin asibiti?
ba sa kwanciya na cikin nan wurin ba sa kwanciya amma a gadan asibiti wanda aka tura mana suna da yawa amma wanda aka tura mana muke gani a gadan asibiti yanzu ba za su fi su 12 ba
to mutum nawa kike gani a rana kina
a rana a clinic din mu a mu uku sai mu ga mutane sun kai 33 sannan kuma mu tabo ward wanda yake ward din ba guda ɗaya bane ward din yara sun kai 5 a cikin asibitin nan kuma duk sai ka zagaya su kaga yaran da suke kwanciya a wurin waɗanda suke a ka'ida bai kamata ka ga fiye da patient 4 a rana ba dole sai an samu karin mutane gaskiya shine main solution ne din da
yake wai me ra'ayin ki ne dangane da likitoci ko ma'aikatan lafiya da suke barin kasar nan su tafi wasu kasashen su yi aiki bisa dalilai daban-daban me ra'ayi
well I think da akwai daman individual abin nan kowa da akwai abin da yake so kuma kowa wanda yake da ilimi for example kuma ba shi da yanayin yanda zai ilimi na I don't think there's anything wrong with going ba laifi in san samun da za su je su je
yanzu kin samu dama za ki je
ya ki tafi inda zani ina nan
me yasa ba za ki tafi
ina da iyali ina da ina da iyali a kasar
ke dan iyalan ki ne saboda iyalan ki ne yasa ba ki je ba
tabbas ba inda zani
ta yi a ce da ita Zainab da ba ta da iyali za ta iya tafiya ta tafi Canada ko America ko Saudi Arabia ta aiki
yes za ta iya tafiya in dai ba wanda ya rike ta anan tabbas za ta iya tafiya
sunana Nas Haruna Abdulwahab Sani na Aminu Kano Teaching Hospital a wasu daga cikin kalubalen shine ma'aikata a Najeriya musamman nurses ba su isa ba daya daga dalilin da ko da yaushe za mu yajin aiki za ku ga cewa daya daga cikin demands din mu shine rashin staffing domin a kadmaramin misali da wajen 2011 zuwa abin da ya taho yanzu da muna mutum 43 amma yanzu mu 31 ne a nan accident and emergency sannan kuma an bude wurare da gine-ginen da aka kara da kalubalen sai kokarin specializing akan wasu abubuwan an bude ma wurare a kari a asibitin da muke aiki bayan kuma ba a ƙara ɗaukan ma'aikata ba so wannan ƙalubale ne mutuka
ya kuke gudanar da aikin
to ko an ki ko an so aikin da mutum 10 za su idan ka ce mutum 6 ne suke nan ba ta yadda za a yi abin da daidai wa daidai mutum 10 nan za su domin su ba aljanu bane abin da mutum zai iya shi zai yi illa iyaka akwai ƙarin stress idan misali za ka zo aiki ka tashi ƙarfe 3 daidai watakila za ka kare a aiki tashi karfe 3:30 zuwa 4 idan misali za ka yi aikin mutum daidai na mutum daya kamar yadda kake to watakila dole ka kara ko dai mutum 1:30 ko mutum 2 dole sai ka kara akan yadda yake to wannan shine kalubale na'am hanyoyin warware su ko da a kungiyance mun riga mun fada a dau ma'aikata ga misali in ka duba a Kano kadai School of Nursing da School of Midwifery akalla a yanzu zaka samu yara nurses da midwives da ba su samu aiki ba kuma sun gama School of Nursing akalla ka samu 200 suna nan suna yawo a titi suna neman aiki gwamnati ba ta dauke su aiki ba to meye dalilin da zai sa bayan mun san cewa a kasar nan daidai gwargwado akwai kudin da za a dau ma'aikata a dau ma'aikata mana sai su zo su rage wannan stress din idan ba haka ba dole zai zaman tocewar za a samu quacks ko kuma waɗanda ba su kware ba su je wasu wurare suna aiki dole muna gani gashi nan ana samun auxiliary nurses waɗanda maimakon mutum yayi training shekara 3 zuwa 5 wani ya je yayi wata 6 ya ce shi nurse ne kuma dole ko da ba su zo gwamnati an dauke su ba za su shiga private asibitoci su je su yi ta aiki anan za a yi ta kwama cala iri-iri wanda gwamnati ma ba za ta iya tracing kai tsaye ba.
Masu sauraro a saboda kurewar lokaci yau ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya ba sai shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Tuma da la yanzu kuma ga labarai a takeice.
Ƙungiyar nan da ke wakiltar ma'aikatan jinya da ungozomanci sama da 1,015 a ƙasar Zimbabwe sun lashe takobin ɗaukar matakin kai gwamnati kotu, sai ko idan ta sake shawara na koran ma'aikatan na jinya da ke aikin a asibitocin mallakan gwamnati. An tilasta mu don farin kotu ne domin kawo mana ɗauki, in ji sakataren ma'aikatan jinya da ungozomanci Enoch Dango ya faɗa haka ne ko a ji Alhamis.
Tuma da lama sauro a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma da an jima shirinmu na hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu zo muku ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da Solomon Abu da kuma Daryl Smith da ya daidaita mana sautukan, Mahmud Dalo ke cewa a huta lafiya.